ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه وأشياعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يوم الصغار ni mana sallama ta musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna kare mu Allah godiya madaukakin sarki da ya hada mu a wannan gidan radio mai albarka, gidan radio Fara'a a nan cikin birnin Gaya a nan jamhuriyar Niger, domin gabatar da program a cikin wannan gidan radio. Muna fatar Allah ya mana jagora. Yan uwa musulmi, abin da muke son mu yi magana a kai shine wato bangaren abin da ya shafi wato mu'amalat. Muna son mu yi magana akan mu'amala, domin kun san addini musulunci ya kunshi abubuwa da yawa. Akwai abin da aka ce ma'aqaid, aqidodi, wanda abin da ya shafi tsakanin bawa da ubangiji cikin zuciyarsa, tauhidi kenan. Sannan akwai abin da ya shafi shari'a, shine hukunce-hukunce na abin da ya shafi sallah, azumi da sauransu. Sannan bayan haka akwai abin da ya shafi wato mu'amalat, irin su kasuwanci, irin su aure, irin su noma, ana kiran su mu'amalat. Sannan akwai abin da shi hudud, haddodi, shine mutum ya laifi a mai hukunci, a punishin din shi, mana a mai hukunci a watsar da shi domin kada ya sake yin abin da ya yi. Sannan an ce akwai abin da ya fi almiraf, wato gado. To mu muna son mu yi magana akan abin da shi mu'amala. To abin da ya kamata musulmi su sani cewa dan adam Allah ya yi shi bai iya zama shi kadai sai cikin mutane. To in dai haka a cikin mutane, to akwai abubuwan da ya kamata ka kiyaye, don su mutane Allah bai yi halin su daya ba. Wani yana dadin mu'amala, wani baya dadin mu'amala. Wani Allah ya yi shi mai hakuri, wani kuma baya da hakuri. Wani mutum mai kyauta ne, wani kuma baya da kyauta. Wani Allah ya yi shi mutum ne mai son a zama lafiya, wani kuma baya son a zama lafiya. To wa'annan duk ana son mutum ya yi hakuri ya zama da su lafiya. Kenan mu'amala tana da bukata tun daga gidanka ya zama kai mutumin kirki ne, ƴaƴanka su san kai mutumin kirki ne, iyalinka su san kai mutumin kirki ne, makwabtanka su san kai mutumin kirki ne, abokan makwabtanka na shago, a kasuwa, makwabtanka a gona su tabbata da kai mutumin kirki ne. To wannan zai tabbatar ma cewa lallai ka zama mutumin kirki kwarai da gaske. Kamar yadda kowa ya sani, yan uwa musulmi, ita mu'amala yanzu akwai bukata abubuwa guda uku da ya kamata mu kula da su wajen mu'amalar mu. Na farko akwai hakuri. Duk wanda ya samu kanya cikin mutane ana son ya yi hakuri. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi sahihi, yake cewa alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairu min alladhi la yukhalituhum wa la yasbiru ala adahum. Wanda Allah yake cewa duk wanda ke hulɗa da mutane yana hankuri akan cutarwar su, to yahi alkhairi wurin Allah bisa ga wanda bai ko hulɗa da su bale su ya kasa hankuri akan su. Kenan wannan hankuri ya daga cikin abin da ya kamata mu riƙa makami a cikin zama da mutane. Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin Qur'ani, yake cewa innama yuwaffas sabiruna
ajrahum bighairi hisab.
Allah madaukakin sarki ya ce innama yuwaffas sabirun, abin sani kawai Allah yana cikawa masu hakuri ladadakin su ba tare da lisahi ba. Malamai suka ce akwai ayyuka guda uku waɗanda duk wanda ka yin su lahira za a bashi da rashin koli sahawa ba a yi, za a jibga masa ya wuce aljanna, za a bashi da ra'ayi sassa wanda za ta kai shi aljanna. Daga ciki akwai hakuri, daga ciki akwai azumi, daga cikin su kuma akwai yafewa, ai ma abu ka da ikon ramawa sai ka yafe. To wannan suna daga cikin abubuwan da suke sa a ba mutum lada ba tare da lisa ba. To hakuri yana daga cikin abubuwan da Allah ka ba mutum cin nasara ta hanyar, wato idan mutum ya kiyaye shi ne hakuri, Allah madaukakin sarki ya fara cikin wata aya wasta'inu bis sabri was sala
wasta'inu bis sabri was salat innal wa inna lakabiratun illa alal khashi'in
Allah madaukakin sarki yace wasta'inu bis sabri ku nemi taimakon Allah wajen cin nasarar bukatocinku bis sabri ta yin hakuri wasala da kuma yin sallah wa innaha lalla itsalla laka yugsa nawi kwarai ta wuya illa al khashiin sai ga mutane masu khushu'i masu jin tsoron Allah kenan yan uwa musulmi hakuri abu ne wanda amma kami wanda kuma ta mutun ya rika domin ya samu zama lahiya da mu'amala da mutane mutane yanzu idan baka hakuri da su zaka yi fada da kowa ne tun gidanka idan baka iya hakuri ƴaƴanka irin halayen yaran da wuri yaran da ba ɗaya yake da halin yaran yanzu ba mata na da suna da hankuri fiye da na yanzu abokan hulɗa na yanzu ba irin mutanen daure ba ne saboda haka dole sai mutum ya yi hankuri hankurinka shi zai sa ka samu gamawa lahiya da mutane ka samu cin nasara a cikin rayuwarka sannan na biyu ana son mutum ya dinga wato ba da alkhairinsa ka zama mutum mai alkhairi dama shi dan adam in ka son ka magance matsalar shi kai mai alkhairi dama a qur'ani akwai wurare guda uku wanda Allah madaukakin sarki ya faɗa yana bayani game da yadda za a magance matsalar mutum ko mi sharrin mutum ko yi mugun halin shi idan ka nemi masa alkhairi zaka magance matsalar shi shi ko aljani abinda a zamanka za ka shi ka imisance ka da ma ya zo shi yasa Allah madaukakin sarki yace idfa billati hiya ahsan
idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamim
na'am
wa ma yulqa illa alladhina sabaru wa ma yulqa illa dhulhazin azim
Allah madaukakin sarki yace idfa billati hiya ahsan idan wani maka abun da bai dace ba yayi maka abin da ya bata maka rai to ana son ka tunkuɗe wannan abu da mafi kyau kila ya gaya maka magana mummuna ya ci mutuncinka ya zarafinka to ana son cewa na Allah ya baka hakuri magana mai kyau za ka gaya mishi idan kana yin haka yau da gobe fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawa sai yanzu wanda ke tsakaninka da shi akwai adawa akwai rashin fahimtar juna tsakaninka da shi akwai kiyayya to sai ya dawo maka annahu waliyun hamim ka ce shi masoyi ne soyayya ta gaske hamim wani soyayya ta kai ta ƙarshe ga soyayya so wanda yake irin wanda in yana maka duk abin da ya dame shi ya dame ka duk abin da ya dame ka ya dame shi shine zai dawo haka duk wanda kake wa haka to a ka'idar musulunci ana son wato bazlul ma'ruf ka dinga ba da alkhairinka duk wanda hadda wanda bai son ka bashi alkhairi shi yasa musulunci saboda wayewa musulunci da kuma kai karshe na cigaban musulunci aka ce ko kahiri na kana iya ɗauka alkhairi ka bashi makwabcinka wanda aka kahiri kana iya yin abinci ka aika mai gidan shi makwabcinka wanda aka kahiri kana iya laye ka aika mai nama makwabcinka wanda aka kahiri yana iya bayar da lafiya ka je gaida shi duk wa'annan suna daga cikin nau'ukan abubuwan da ke sa zama mutum lahiya da mutane yake kenan idan muka karanta sira tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa duk waɗannan suna daga cikin abin da suka ci nasara rayuwarsu ai musu sharri iri daban-daban sun mai sa da alkhairi kenan bazlul ma'ruf yana daga cikin abubuwan da ya kamata mutane su kiyaye wajen mu'amalar su sannan bayan haka na uku sai ya kamata mutane su kiyaye shine akwai abin da ya shafi wato tahammul adha jure ma cutarwa za ka ga mutum ya yi ma sharri ka kyale shi ya yi ma sharri ka yafe masa shi ne tahammul adha kenan bayan hankuri da abin da ya shafi wato ba da alkhairi akwai kuma jure ma cutarwa kada ka ce ni na gaya cutarwa wane zan bar gidana inda nake ko zan bar shaguna inda ke kasuwanci ko zan bar gonata a abin da ka so ka ɗauki wannan cutarwa ka hankure mata ka daure so dama ake samun mu'amala ta ga gida sai ga wani in dabbobin gidan suka je gidan wannan gidan sai a kare kafa ko a kare kahoni ko a ba dabba wannan abin da ta mutu kaga wannan ba mu'amala mai kyau bace sannan wani zaka ga in yara suka je gidan wancan sai ga a dinga dukan su ana gaggaya musu manzanni na batanci ana ce ubanku kaza da sauransu to duk wannan ya daga cikin abubuwan da ke kawo lalacewar mu'amala da hulɗu tsakanin mutane wato ƴan uwa musulmi ita mu'amala mai kyau tana da amfani amfaninta shine lokacin da mutum ya mutu zaka samu kyakkyawan yabo daga mutane wurare daban-daban kuma babban abin da aka so kenan ka samu kyakkyawan yabo mutane su ce kai wane tambawa Allah ai wane mutumin kirki ne akwai hankuri gare shi akwai juriya in an kai mai cuta sai shi hakuri kai wannan mutum gaskiya yayi arziki to irin waɗannan kalaman suna Allah madaukakin sarki zai sa mala'iku su dauke su kai ma ubangiji sai Allah ya ce ya gafarta mu wannan bawa sun diye waɗannan kalaman na mutane akwai hadisi da masu rayuwa daban-daban cewa idan mutum ya mutu Allah ya tura mala'iku zo saurari waɗannan irin kalamai mutane za su faɗa game da shi wanda ya mutu idan suna yabon alheri gare shi shikenan sai Allah ya bashi aljanna wata rana an wuce da wata gawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa afnau alaiha khayran sai mutane suka yabo alkhairi ga wannan gawa suka ce kai wani bawan Allah Allahu akbar wani mutumin kirki kai bawan Allah Allah ya ji kanwane ya gafarta masa sai manzon Allah ya ce wajabat sannan bayan haka aka saki wucewa da wata gawa kuma sai mutane suka dinga yabon sharri ga wannan gawa suka ce kai duniya ta rabu da wasu kaya wai wani kan Allah da ya sauka aka dinga yabon sharri ga wannan mutum ba mutumin kware bane manzo Allah ya kuma cewa wajabat sai sayyidina Umar radiyallahu anhu yace ya rasulullah an wuce da gawa ta farko kace wajabat an wuce da gawa ta biyu kuma kace wajabat to me kake ni da wajabat ya rasulullah manzo Allah yace gawa ta farko asnaitum alaiha khairan kun yabon alkhairi gare shi fa wajabat lahu aljanna aljanna Allah ta wajaba kan shi Allah ya bashi aljanna shi ko na biyu asnaitum alaihi sharran kun yabon sharri gare shi akai ne kun ci ba mutunan kware bane saboda ka fa wajaba lahu nar shi ma wuta Allah ta wajaba kan shi antum shuhada'ullahi fil ardi ku ne shaidun Allah bisa bayan kasa kenan kaga ana son ko dan mutun ya samu wannan kyakkyawan yabon ko dan mutun ya samu kyakkyawan yabo abin nan a bayan ya mutu ya kamata mutun ya zama mai hulɗa mai mu'amala mai kyau ya zama mai hulɗa jama'a hulɗa mai kyau dan kowa aljanna ce yake son ya samu wasu mutane an jarrabe su ba su izma lahiya da mutane wani in ba an yi fada ba in ba an tada hayaniya ba in ba an tada kura ba hankalin shi bai kwanci ya yi son a yi fada a tada hayaniya a tada kura abubuwa da su lalace wasu mutane Allah ya yi su haka to wallahi wannan ba halin bare bane duk musulmi abinda ake so gare shi ya san halin shi mai kyau ne 100% ko bai kai 100% sabo dai akalla cikin 100 kada ya zanka cutawa mutane kada ka dinga walakanta mutane annabin da Allah ya aika mu al'umma ga yayi umurni ana son mutun ya zan mai halin kware shi yasa manzo Allah ya ce aktsaru ma yudkhilun nas janna husnul khuluq mafi yawancin abin da ke kai mutane aljanna shine kyakkyawan hali sannan mafi yawancin abin da ke kai mutane wuta mummunan hali mugunta da cutuwa da cin amana da walakanta mutane waɗanda suna daga cikin abubuwan da ke kai mutane wuta da yawa Allah ubangiji ya kare mu to daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi ɗan uwa musulmi shine mu'amala mai kyau tana sa mutum ya bar kyakkyawan tarihi bayan ka tahe ka ƴaƴanka sai a mutunta su sai a ce ka ai ga ɗiyan Alhaji wane nan ko ga ɗiyan malam wane nan ɗiyan babansu mutunan kirki ne domin kun ga Allah madaukakin sarki yana mutunta bayan mutum ko da ya wuce kun ga kissar da Allah madaukakin sarki ya ba mu ta tahiyya annabi Khidir alaihi salam da annabi Musa alaihi salam ya karantar da mu wasu darussa masu yawa kwaye da gaske daga ciki akwai wani yaro wanda shi annabi Musa alaihi salam suna tahiyya tare da Khidir Khidir ya kama wannan yaro ya kashe shi shine Qur'ani ya dan kissanta mana labarin يتي فانطلق حتى إذا لقي غلاما
فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا إمرا لقد جئت شيئا نكرا
الله تعالى يتي فانطلق تسوك جوية سنة فيها دعنا موسى دعنا بخدر سنة فيها حتى إذا لقي غلاما حفير سوك حدود ونيارو faqatalahu sai Khidir ya kashe wannan yaron malamin suka ce kawai ya kama wannan yaron shine mafi kyawu cikin yaran suna wasa cikin yaran uwan shi kawai Khidir ya kama yaron ne ya taka shi yanka shi wasu malamin suka ce a kawai ya kama shi ne kawai ya buga shi ga gina kawai yaro ya mutu sai ya ce Musa mutai to shine ne Musa ya ce a a kasalta nafsan zakiyatan za ka kashe rayuwa mai tsalki wannan bi ta wa Allah lahin komai ba yaro dan karami laqad ji'ta shay'an nukra ya kazo da abin kyama wannan abin naka gaskiya ya abu yayi muni kore da gaske to shine a can wurin bada bayanin abin da ke faruwa sirrin da a ciki shine Allah madaukakin sarki ya sa shi Khidir yayi bayani yace wa ammal gulam fa kana abwa
fa ammal gulam fa kana abwa minni fa khashina an yurhikahuma tughyana wa kufra
fa aradna
an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqraba ruhuma
Allah ta'ala yace wa ammal gulam amma wannan yaron da shi nabi Khidir ya kashi fakana abuwahu mu'minain uwayansa guda biyu suka ce mu'minai ne mutanen kirki suna da imani fa khashina sai muka ji tsoro an yi hikahuma ya tilasta musu dogoyana ketare iyaka wa kufrin da kafirci Allah ya ce mun ji tsoron shi wannan yaron san da uwayansa kai masa ga su ba su imani mutanen kirki su tilasta ma yaron nan yaro ya tilasta musu kuma kafirai to sai Allah ta'ala ya ce muka umurci wannan annabi namu ya kashe wannan yaron sai mu canza musu mu ba su wata malaman tarihi sun yi magana suka ce Allah ya canza musu bayan wannan yaron ya mutu an ba su mace wannan mace an ce ta aure annabin Allah kuma ta aihi annabin Allah kun ga wannan wata ƙwarin falala ce mai girma ƙwarai da gaske amma kun ga me yasa Allah ta'ala ya ce saboda imanin iyayen wannan yaron sun hana Allah madaukakin sarki sai ya ba ya bari wannan yaro ya girma don ya halaka su sannan na gaba shi ba idan muka diba zamu ga wani mutumin kirki yayin wa ƴaƴa ne ajiya wanda ke Qur'ani ya bamu labari shi ma saboda kirki ne da mutunci ne ya baiwa Allah ajiya shine Qur'ani Allah madaukakin sarki yace
fan talaqa hatta idha ataya ahlanik hatta idha ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yankabba fa aqama qala law shi'ta latakhadhta alayhi ajra
Allah ta'ala yace famtalaqa suka juya suna tafiya hatta idha ataya hasa suka zo ma ahla qaryatin mutanen wata alƙarya istaba ma ahalha sun nemi cisuwa wa mutanen wannan gari Allah dan musu na abinci ko ruwa su sha fa abau sai suka ki an yudayifuhu ma su kare bakuncin su suka ki karba bakuncin su suka ki ba su masauki suka ki ba su abinci sai ga wata gina za ta faduwa sai annabi Khidir ya tsaya ya tankai wannan shi ya shirya ya tada wannan gina ta tashi lafiya shine suka tafi sai ce kai da ka zo da an baka jinga akan wanga aiki da kai inji annabi Musa ce ma annabi Khidir to shine Allah madaukakin sarki yasa Khidir na bada bayani yace wa ammal jidaru fa kana li gulamaini
fa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahta kanzul lahumā wa kana abuhumā ṣāliḥan فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا.
الله تعالى يتي وأما الجدار وأما جينا wannan bango da nitayar fakana ligulamaini ya kasance ga wasu yara ne kanana guda biyu yatimai ne waɗanda suke marayu ne firmar nita a cikin wannan birnin a cikin wannan garin wa kana tahatahu ya kasance a ƙarƙashin wannan ginin kanzul lahuma akwai tafka na arziki wa kana abuhuma saliha kuma ubansu ya kasance mutumin kirki na gari na garfaccen mutum ne malamai suka ce da zai mutu ya ga alamar mutuwa ta zo mishi ya je gina karkashin wannan gina sai ya ce ya Allah ina baka ajiyar wannan Allah ka aje ma ƴaƴana wannan abun sai sun girma Allah ka ba su da yake Allah ya ba ajiya kuma mutunan kirki ne kamar da Qur'ani yake sai Allah ya aje musu kenan tasirin mu'amalar ka mai kyau da kirkin ka yana yi har ina zuwa har ga ƴaƴanka kenan yan uwa musulmi ana son mutum ya zama mutunan kirki ba zama mutanen kwarai sai gashi Allah ya aje wannan ajiya sai ya ga suka girma Allah madaukakin sarki ya ba su shi yasa khirib da ya bigina za ta faduwa Allah ya sanar da shi sai ya zo ya ta da gina ta koma lafiya lau Allah ya aje musu sai bayan sun girma sannan Allah ya ba su wannan dukiya kenan mu ma ƴan uwa musulmiya da kyau mu kula ba dan mu mu kadai ba mu zama na kwarin mu'amala mu zama mai kyau ko dan bayan mu ƴaƴan mu su taso a mutunta su sai a ce ai ga ɗayan malam malam wani nan ai ga ɗayan alhaji wani nan kai alhaji wani bawan Allah ne akwai alheri alhaji wani akwai haƙuri alhaji wani akwai zama da mutane lafiya wannan ya daga cikin abin da ke sa Allah ya bar ambatonka ƴaƴanka a mutunta su iyalinka a mutunta su ƴan uwanka a mutunta su saboda kai saboda kirkinka saboda haka shi yasa ƴan uwa musulmi ɗabi'u na kirki wallahi suna ɗaga darajar mutum duniya da lahira yadda wanda ka ɗeba mutane kuɗi ko ki ba su ilimi amma idan mutum ya zanna ƙwarai zai samu rayuwa mai daɗi sannan daga cikin abin da ya kamata mutane su kula wurin mu'amala mutanen yanzu ga akwai abubuwan da ya kamata a kula da su akwai wanda yana son kuɗi in kana da su ka ba shi don me saboda in ka ba shi za ku zama lahira da shi in kana da su ka ɗuka ka ba shi wannan bazlul khairi ko bazul ma'ruf yana daga cikin abin da ka kawo ma kima da daraja ga mutane akwai wanda in ka bashi dala 10 ta ishe shi sai ya ta gina ma kai ta farin ciki ya yabe ka wani kana ya bashi dala 20 wani sai ka bashi 100 wannan na daga cikin abin da ka kawo ma kima ga mutane sannan in baka da su akwai wanda za ka yi ka samu mutunci wajen mutane shine ka tanya su aiki kaga mutum na aikin shi sai ka zo ka tanya shi baka nan zaka amma ka bashi ai ka bashi wani abu da alkhairi irin wannan zai sa mutuncin ka da kimar ka ta karu ga idan mutane idan baka da aikin komai ka ga mutum zai yi wani aiki sai ka zo wani bari nan tanya kuma wannan daga cikin alkhairi in kai malami ne baka ba ku sai ka ba mutum addu'a ci wani ka zo ga wata addu'a in baka karanta ta ayatul kursi ka karanta bismillah tawakkaltu allahi wala hawla wala quwwata illa billah duk wani sana daga cikin kyauta wanda mutum ka ba wani kuɗi zai baka wani kuma ba kuɗi zai baka ba shawara zai baka wani kuma a addu'a zai baka wani kuma a abinda zai maka shine ƴaƴanka zai kula ma da su wallahi ƴan uwa musulmi mu'amala ta daga cikin abinda ka samu tun ya samu aljanna Allah cikin sauki amma wallahi idan ya zama muka bari ɗabi'un mu suka lalace halayen mu ta lalace muka zama mutane waɗanda suke ba su da daɗin hulɗa ba su da daɗin mu'amala wallahi za a waye gari to sai dai mu ce Allah ya sauka shi yasa duniyar mu ta rage daɗi ba irin da ba mun samu yanzu mutane mu kan mu ne muka canza dama Allah madaukakin sarki ya faɗa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin
inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim
Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin lalle Allah madaukakin sarki bai canza abin da ke ga mutane na ni'ima da zama lahiya hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai sun canza abin da suke tare da shi sai sun canza abin da suke cikin shi na aikin su da dabi'un su shi yasa idan muka yi mutanen da muka tarihin mutanen da halayen su mutanen da ba su da ruwa duk wanda ya dawo wani abu gidan shi yana aika makocin shi duk wanda ka gani da dan wani abu ya taimaka makocin shi maharauci in yau farauta daji sai ya dama makocin shi nama wanda ke zuwa kamun kifi idan je kawo kifi ya dama makocin shi da ƴan uwan shi duka ya dama musu in dan kasuwa ne je sai wani abu ya so gyada ko sai wani abu kasuwa yayi kasuwanci ya san samu sai ya to ya makocin su da ƴaƴan su da sauran su to amma mu sai aka waye gari mutane yanzu duk waɗannan abubuwa mun riga mun hita batun su mun kyale su in ka samu daga kai sai gidanka in ka sayo kaji gidanka su kawai zaka ci in ka sayo nama gidanka in ka sayo kifi gidanka komai ka samu gidanka kawai kake aje ma baka san cewa wannan makwabcin da kusa ga su yana da haƙƙi a cikin wannan abun ba sannan mun waye gari yanzu ba mu bincike mutanen makwabtan mu shin sun ci abin ko su ci ba kuma mun waye gari yanzu mutanen mu kai dai kai ka samu kawai kai kanka dai kai kanka kai baka san kowa ba in ba kanka ba baka san kowa ba sai kanka kai kadai ka san kanka to wallahi jama'a ba haka ake mu'amala yadda ake mu'amala shine da kai da wanda a kusa gare ka dama maluka ma akalta wa afnaita wa malu warithika ma tasaddaqta bihi abinda annaka shine wanda ka ci ka cinye an gama amma wanda annan magajinka shine wanda ka ba wani amfani da shi rigar da ka ba wani yasa ka yi samun lafiya da wanda kai ka sa kanka abincin da ka aika ba wani ka yi samun lafiya bisa ga wanda kai ka ci wata rana gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an dafa an yanka rago da aka yanka rago sai aka rabe duka in bayan kafa guda kawai an ka bari da manzon Allah ya zo sai na Aisha radiyallahu anha take cewa ya rasulullahi ai nama duk mun rabe sai wannan dai mun ka samu kafa guda sai ce ai nama duk wanda an ka rabe shi mun ka samu kuma kafa ita dai ba ta mu ba kenan kaga in ka diba zaka ce abinda ka ba wani shine naka muna roƙon subhanahu wata'ala da girman sa da darajar sa da sunayen sa ya ansa mana ayyukan mu kuma roƙon Allah madaukakin sarki ka gyara halayen mu Allah muna roƙon ka abinda ke cikin timoti ko ƙwarya ubangiji Allah kai mana maganin shi ka kawo zama lafiya a cikin kasashen mu baki daya ka zubo albarka mai yawa a cikin kasashen mu baki daya ka wa ƴaƴan mu albarka ka wa abokan hulɗan mu albarka Allah mu roƙon ka wannan kasashe namu ka kawo zama lafiya a cikin su kuma arziki mai yawa ya ubangiji abinda muke ji mu tsoro kuma Allah ya kare mu wannan gidan radio Allah ya kara masa albarka Allah ka samu cika da imani ka samu zama lafiya sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh